الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci, albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau 27 ga watan Zulhijja, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440, kuma shi yake daidai da 28 ga watan 8 shekara ta miladiya ta 2019. A wannan majalisi da muke karatu wannan littafi mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib, wallafar babban malamin nan Al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasi na 123 wannan littafi da muke karantawa. Kafin mu shiga cikin karatu, akwai wani dan uwanmu da muke tare da shi a nan koyaushe, ana karatuttuka, ana salloli da shi a wannan masallaci, dan uwa Malam Abdulhamid Adam Umar, Allah ya masa rasuwa sati biyu da suka sati ɗaya da ya wuce. Sai mu sa shi addu'a, Allah ya gafarta masa, ubangiji ya yafe masa, Allah subhanahu wataala ya karɓi ayyukansa na ƙwarai, ya yafe masa kurakuransa, ubangiji ya yalwata masa makwancinsa, ya haskaka masa kabarinsa, ya sanya aljanna ce makomarsa. Allah subhanahu wataala ya girmama ladan ɗan uwansa da danginsa da masoyansa. Muna cikin fasli na 24 wanda yake magana akan ruqya, akan addu'a ga wanda yake cikin rashin lafiya, wanda mun karanta hadisai daban-daban na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan batu, da kuma yadda ruqya ta shari'a take, da yadda ya kamata mai ruqya da wanda ake wa ruqya su kasance. Duk mun yi wannan magana, abinda ya rage wasu hadisai guda biyu waɗanda su ne ba mu karanta ba, na ma zaci cewa mun karanta su. Akwai hadisin Abdullahi ɗan Abbas, yace wa fi sunan an ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aada maridan lam yahdhur ajalu faqala indahu sab'a marrat as'alu Allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyak illa 'afahu Allah ta'ala. Yazo cikin sunan, yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da kuma sunan al-kubra na al-Imam an-Nasa'i cikin littafin al-amal al-yawm wal-layla. Sannan Imam Ahmad shi ma ya fitar da shi a cikin littafin Musnad, Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak daga Abdullahi dan Abbas. Wannan hadisi ne tabbatacce, Al-Hakim ya inganta shi, ya ce sahihun ne ala shart al-Bukhari, a wani guri ma ce ala shart al-Shaykhaini, sannan kuma ضياء المقدسي شيما يحسن اشياء كاوش اشكي لتافا المختارة اكنا امام النووي اشكي الاذكار شيما اشي حديثيني صحيح اما الحافظ ابن حجر اشي حديثيني حسن واتو حديثيني حسن بيكي مسعين صحيح با ما حديثيني تبتتشي لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي يناتشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتشي من عاد مريضا لم يحضر اجله, wanda ya je duba mara lafiya wanda ajalinsa bai halarto ba, wato wanda da sauran shan ruwansa. Fa qala indahu sab'a marrat, a wajensa sai ya faɗi wannan addu'a sau bakwai, as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim 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 an yashfiyak, ya faɗi wannan har sau bakwai, as'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyak, اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك, اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك, يفديت صوبكوي النبي يجي الا عافاه الله سي الله يا باشي العافية. زامو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا سن يقيدي تشو لم يحضر اجله, اجل انسى بيزوبا ruwan da ajalin sa ya riga ya zo to ba a jinkirta masa ba a kamar da ba za a gabatar masa ba idan ja ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ajalin in yazo shikenan wala yu'akhkhiru Allahu nafsan idza ja ajaluha amma idan da sauran tashin sa wani addu'ar zakan iya samun sauki a dalilin ta wanda yazo duba mara lafiya zai wani addu'a a ciki zai roki Allah subhanahu wata'ala da rububiyarsa zai tawassuli da rububiyar Allah subhanahu wata'ala da kuma girman sa sifofin sa masu girma ce as'alullahi al'azim ina roƙon Allah wanda yake mai girma wannan tawassuli ne bil uluhiyya Allah al'azim tawassuli ne bil uluhiyya wato da cancantar Allah subhanahu wata'ala da bauta sanan da sifarsa ta al'azim ma'ana mai girma fal'azimu la yata'azamu alayhi shay babu abinda zai gagare shi babu abinda zai zama masa mai girma saboda shine mai girma komai kankani ne a wajensa saboda yana tawassuli da wannan sifa ta ubangiji da sifan nan tashi da sunan nashi da zamanto wasa shi kadai cancanta abauta masa sanin ce rabbal arshil azim sanin tawassuli da rububiyar Allah zamantowar ubangiji subhanahu wataala shine ya samar da komai shine mahaliccin komai da kowa da komai kuma shine mai kula da kowa da komai sannan kuma dukkan wasu bukatu da wata da wani mahaluki yake da ita ubangiji shine mai masa shine rububiyya wato dingina wa Allah subhanahu wataala ayyukansa shi kadai wannan tawassuli ne da rububiyar Allah rububiyyar sa kuma ga wata halitta da take kowace girma cikin halittunsa ita ce al'arshi Allah ya sifanta al'arshi da al'arshil azim cewa al'arshi ne mai girma haka cikin halittun ubangiji subhanahu wataala babu halittar da take girman al'arshi sauraron kai ya roke shi da sifar sa ta mai girma da kuma rububiyyar sa ga wata halittar da take kowace girma ita ce wato al'arshi sai ya tawassuli da wannan yace an yashfiyak Allah ya baka lafiya wato ina tawassuli da waɗannan abubuwa da wannan uluhiyya da rububiyya ta ubangiji da sunayensa mafiya girma mafiya daukaka ina tawassuli da su Allah ya baka lafiya annabi yace illa afahullah sai Allah ya bashi lafiya wanda muka sani kowace addu'a kamar da muka faɗa a baya tana da alaka da mai yinta da wanda yake yiwa addu'a tana da asbabul qabul tana da mawani'ul ijaba kamar da aka sani tana da abubuwan da suke sa addu'ar ta zama karbabbiya tana da abubuwan da suke hana karbar addu'a wanda duk mun faɗe su a baya to wannan ana nufin idan addu'ar ta kubata daga waɗannan abubuwa babu ta samu asbab ta ci karo da abubuwan da suka sa abun yaje karba addu'a sannan kuma ya zanto babu wani abin da zai shiga shabaki tsakanin karbar wannan addu'a ta bawa anan shin wannan hadisi yana nuna cewa shi ma mara lafiya zai yi wa kansa anan dai an ce wanda ya je ya duba mara lafiya sai ya ce as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka to shin wanda shi kuma ba shi da lafiyar da kansa zai iya cewa as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiyani a'a nassi ba haka ya nuna ba wani addu'a ta wanda ya je duba ne ba ta kai da aka je duba ba ya gan kai za ka yi to mai amfanin aje gurinka zai gane ka kai da kanka wannan nassi yana nuna cewa shi wanda ya je shi yake wannan addu'ar ba wanda aka je wajensa ba an fahimta ko to wannan duk tana cikin ruqya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyarwa da al'umma sai hadisin karshe yace wa fi sunan abi dawud wan nasa'i ta zo cikin sunan abi dawud wan nasa'i nasa'i anan ba al-mujtaba ba galibi idan ka ce an-nasa'i to abinda yake zuwa kwalwa da farko shine sunan ko al-mujtaba wanda yafi shahara wannan kuma ba shi yake nufi ba an-nasa'i anan an-nasa'i sunan al-kubra din nasa'i hadisi yana cikin amali yawm wal layla na nasa'i to irin wannan idan hadisi ba a cikin al-mujtaba yake ba to yana da kyau a sanya kaidi a faɗi sunan littafin da yake ce wannan sa'i fil kubra to haka ya kamata ibarar ta kasance amma yace wannan sa'i yayin shiru to abinda zai fara zuwa shine al-mushtaba farko inda mutum zai nemi hadisin kenan amma in ka je ka nema ba za ka shi a ciki ba sai ka koma cikin sunan kubra na Nasa'i a cikin littafin amal al-yawm wa al-layla to anan zaka samu hadisi an abi darja daga abu darja qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ishtaka minkum aw ishtaka akhun lahu wanda dai yayi rashin lafiya daga cikin ku ko wani dan uwan sa yayi rashin lafiya falyaqul to sai yace rabbana allahu alladhi fis samai taqaddas ismuk ya ubangijin mu allah wanda yake sama sunanka ya tsarkaka amruka fis samai wal ard al'amarinka yana sama yana kasa kama rahmatuka fis sama kamar yadda rahmarka take sama faj'al rahmataka fil ard to ka sanya rahmar kama a kasa ighfir lana hubana wa khatayana ka gafarta mana zanubanmu da kurakuranmu anta rabbu at-tayyibina kai ne ubangijin mutanen kwarai anzil rahmatan min rahmatika ka saukar da rahama daga rahamarka wa shifa'an min shifa'ika da waraka daga warakarka ala hadha alwaja akan wannan ciwo fayabra'u sai ya warke wannan hadisi kamar yadda yace Abu Dawud ya ruwaito shi haka nan An-Nasa'i fi al-Kubra Sunan al-Kubra Imam ad-Darimi ya ruwaito shi a littafin sa Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya haka nan al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin al-Mu'jam al-Awsat haka nan al-Hakim ya fitar da shi a cikin littafin al-Mustadrak har ma ya inganta shi sai dai hadisin bai inganta ba ya inganta shi yake cewa dukkanin waɗanda suka ruwaito hadisan Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisan su in banda Ziyada ibn Muhammad yace shi ma kuma ɗaya daga cikin malaman Masar ne yana da hadisai kadan wanda yake ce maganar da Hakim yayi yace ghayra Ziyada ibn Muhammad وهو شيخ من اهل مصر من اهل مصر قليل الحديث فما الذهبي ودايبي يبي بشي لتاف المستدرك ياي متى غيره انن cewa wannan mutun da yake cewa shi kadai ne baya daga cikin marwaita hadisan bukhari imam al-bukhari da wasu daga cikin malaman hadisi sun sifanta hadisin sa da cewa hadisi ne mai rauni munkarul hadith wato hadisin sa yana rauni sosai hakanan zahabi hakanan shi zahabi din a cikin littafin sa al-mizan mizanul i'tidal tarjamar shi wannan mutum Muhammad ibn Ziyadat ibn Muhammad ya kawo wannan hadisin yake cewa qadim farada bi hadithir ruqyah shi yazo da wannan hadisi ba a same shi ta wata hanya ba sai ta hanyar shi wannan malami Ziyada ibn Muhammad wanda kuma malamai sun soke shi hakanan Ibn Adi da Ibn Hibban a cikin kitab al-Majruhin duk sun kawo hadisin sa a cikin misalan hadisai wanda ba su inganta ba haka wannan hadisi ne wanda bai tabbata ba ta fuskar sanadi don haka bai halatta jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye ba tare da bayani ba hadisin abinda yake cewa wanda ya rashin lafiya ko dan uwansa ya rashin lafiya to sai karanta masa wannan addu'a alfazin da suka zo cikin hadisin ba su da wani illa wato babu wani abu wanda yake marar tau a cikin lafazin hadisin yadda akwai bambanci tsakanin kyan lafazi da kuma jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka faɗi maganar gaskiya an ce gaskiya ne kuma zaka ce kuma Annabi ma ya faɗe ta ba so dan abu yana gaskiya ko yana tabbatacce ba a cewa kuma dole Annabi ya faɗi irin wani lafazin haka wannan addu'a ba ta daga cikin abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya karantar da ita a wajen ruqya ta mara lafiya wannan sune hadisan da shi Ibn Qayyim ya kawo a wannan babi wanda kuma mun yi bayanin su sai mu je fasali na gaba ba a ce a dafa shi ba cewa kai ka faɗa indahu kake wajen sa kafa ba sai ka taba shi ba wannan ce al-faslu al-khamis wal-khamis wal-ishrun fasli na 25 fi dhikri dukhul al-maqabir dhikrin shiga maqabartu fi sahih muslim yazo cikin sahih muslim an buraida ibn al-husayb daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam buraida ibn al-husayb قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا كوير دسو وتسحبي إذا سنفتزوا مقبرتو مأرسو يجي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أمن شي تبت قريك ياكو مذونا وننجد جي نجا مؤمنين مسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون mu in Allah ya so masu haduwa ne da ku nas'alullah lana wa lakum al-afiya muna roƙa wa kanmu da ku wato lafiya wa fi sunan ibn majah an aisha ta qalat yazo cikin sunan ibn majah daga aisha radiyallahu ta'ala anha tace faqadtu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam na nemi annabi sallallahu alayhi wa sallam na rasa فإذا هو بالبقيع سيغا شنا غنشي اما قبرتر بقيع في مدينه فقال سنجي ياتي السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم لنا فرط وانا بكم لاحقون وات ياتي يا امنتي يتبت غريكو يا كوما يا كوموتاني مؤمني ما ابوتا wannan gida انتم لنا فرط كوني مرغايا وات كوكا رغامو وإنا بكم لاحقون هما منا ننتفي أبايمكم اللهم لا تحرمنا أجرهم يا الله كدك حرمتا منا لا دنسوا ولا تفتنا بعدهم كدكم كفتني مباينسوا حديث فرقو كمين أفرقاني حديث مسلم حديث نسهيه حديث ابن ماجا ودونا سند إرويتو حديث حديث نميلوني amma asalin hadisi yana cikin sahih al-bukhari wanda zamu karanta sahih muslim wanda zamu karanta shi insha Allah amma wannan riwaya da ya kawo ta ibn majah tana da rauni a cikin sanadinta akwai sharif ibn abdullah an-nakhai da kuma asim ibn ubaidillah wadannan dukan su kowanne daga cikin su mai rauni ne amma asalin hadisin yana cikin sahih muslim wanda zamu fade shi insha Allah ziyarar kabari ko kuma shiga makabarta domin ziyara wani abu ne da shari'a ta zo da shi kuma hikima ta tabbata akan haka farkon abin da musulunci farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai ziyara makabarta saboda a daidai wannan lokaci ana gina akidar mutane a lokacin da suke sanin me ya kamata su jingina wa Allah subhanahu wataala shi kadai abinda ake koyawa mutane a lokacin tauhidi da kyakkyawar akida to an san cewa jahiliya Larabawa suna tattare da wasu akidu marasa kyau da suka danganci wasu iyayensu ko wasu manyansu da suka rasu sukan dauki cewa akwai wani abu da za su iya samu na albarka a wajensu in sun je makabartarsu ko su yi musu wani abu na bauta don haka a wannan lokacin tun ana gina aqidar musulmi sai aka hana su ziyarar kabari da wani babu wanda aka yadda namiji ko mace ya je kai ziyara makabarta daga baya bayan abubuwa sun daidaita mutane sun fahimci aqida ayoyi sun sauka an sanar da mutane haƙƙin Allah da haƙƙin da wato bai halatta a jingina ba wani ba Allah ba ko yin abin da yake tauhidi da abin da yake shirka sai aka ba su damar suna iya zuwa su ziyarci makabarta hadisi da yawa sun nuna haka shi akwai hadisin shi wannan Buraida ibn al-Husayb ci kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha inna tudhakkirukum al-akhirah kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ci na hana ku ziyarar kabari na kasance da na hana ku ziyarci makabarta ku ziyarci kaburra ala fazuruha yanzu kuna iya ku je ku ziyarta wannan hadisi muslim ya fitar da shi da wannan lafazin akwai shi a cikin sunan Abi Dawud da Nasa'i da Ahmad da Tirmidhi da Abu Dawud. A wata riwaya ta Abu Dawud da Tirmidhi na wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna fi ziyaratiha tadhkira, akwai wa'azantarwa a cikin ziyara, dan ka tafi ka ziyarci makabarta to zaka wa'azantu zai tuna maka lahira zai kuma tuna maka Allah subhanahu wataala. A riwayar Nasa'i walitazidkum ziyaratuha khairan, ku ziyarce ta sai ziyarar da za ku kai makabarta ta ƙara muku alkhairi, domin za ta ƙara tsorasa muku tsoron Allah, ta tuna muku mutuwa, ta tuna muku lahira, ta ƙara zaburar da ku a kan yin tanadi domin shiga wannan kushewa. A riwayar Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, a wannan fazin na Imam Ahmad fa inna fiha ibra, a cikin wannan ziyara akwai izina, tun zai dauki izina zai dauki wa'azi. A wata riwayar fa inna fi ziyaratiha izatan wa ibra, fa inna fi ziyaratiha izatan wa ibra, akwai wa'azi akwai tunatarwa a cikin ziyararta. A wani lafazin nashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fazuruha wa la taqulu hujran, ko ziyarci wato makabartu amma kada ku rika fadar maganganun da ba su dace ba, me ya gun maganganu waɗanda suka danganci maganganu irin na jahiliya, kamar da Imam An-Nawawi a cikin al-Littafi al-Majmu' yake cewa al-hujru al-kalamu al-batil, wa la taqulu hujran, al-hujr al-kalamu al-batil, magana batacciyar magana, magana marar kyau, yake cewa da an hana su li qurbi ahdihim min al-jahiliya, sau lokacin ba su dade da baro jahiliya ba suka zama musulmi. Wa rubbama kana yatakallamu ba'dhum bi kalam al-jahiliya, yana yiwa a ji wani ya je makabarta ya rika maganganu irin na jahiliya, ya rika kuka, yana nuna cewa yanzu tunda da wannan mamaci nashi baya nan ya shiga bala'i ya shiga musiba ya daina samun abin da yake samu abu kaza ya same shi, ya daga dai ganin kamar wannan daman shi ya tsare masa abin da yake damunsa a rayuwa. Annabi ya ce fala taqulu hujran, kar ku yi irin waɗannan maganganu marasa kyau. Nawo ya ce falamma istaqarrat qawa'idul islam, lokacin da kashikan musulunci suka tabbata a zukatan mutane, tamahadat ahkamuhu, hukunce-hukuncen musulunci aka shimfiɗa su, mutane suka san hukunce-hukuncen shari'a, ishtaharat ma'alimuhu, iyakokin shari'a suka shahara, aka san abinda aka yarda da abinda ba a yarda da shi ba. Ubiha lahum ziyara wa ihtata bi qawlihi wa la taqulu hujra, sai aka halatta musu su je ziyara, amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu togaciya cewa to kada su rika fadar maganganun da suke marasa kyau, su faɗi magana mai kyau. Akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Musnad Imam Ahmad da Mustadrak na Hakim da Al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa inna fiha ibra wa la taqulu ma yuskhitu ar-rab, na hana ku ziyarar kabari to ku je ku ziyarci kaburbura, fa inna fiha ibra, akwai wa'azi a cikin ziyarar kabari, wa la taqulu ma yuskhitu ar-rab, amma kada ku rika fadar maganganun da su fusa ta ubangiji, wato kada ku yi abin da yake na shirka ne wanda ubangiji zai fushi da ku a dalilinsa. Akwai hadisin Anas ibn Malik wanda shi ma al-Hakim ya fitar da shi da sanadi hasan, kyawun sanadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha turqu al-qalba wa tudmi'u al-ayn wa tudhakkiru al-akhirah wa la taqulu hujra. Annabi ya ce da na hana ku ziyartar kabari, amma ku je ku ziyarci kabari, fa innaha turqu al-qalb, ziyarar kabari na tausasa zuciya, na sa zuciyar ta yi kaushi, ta yi laushi, ta yi tauri, za ta yi laushi saboda ganin cewa wannan shine karshen makomar kowane dan kowane mai rai. Wa tudmi'u al-ayn, kan sa ido yayi hawaye, wa tudhakkiru al-akhirah, kuma tana tunatar da mutum lahira, wala taqulu hujran, amma kada ku rika fadar kalmomin da ba su dace ba. Sauraka dukkan in ka duba wannan hadisi za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wato hikimar da ta sa aka ce a je makabarta ziyara. hikimar daga cikin hikimar akwai wannan wato abin da ya shafi daukan izina da daukan wa'azi da tunawa mutun lahira da zaburar da shi akan shi ma ya tanadi domin gidan lahira sannan daga cikin hikimomin da suka sa shari'a ta ba da dama a jirci kaburbura akwai yin addu'a ga su mamata da nema musu gafara kamar yadda zuwa cikin hadisi da Aisha radiyallahu ta'ala anha dogon hadisinta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-baqi fayad'u lahu annabi yana fita ya tafi makabartar baqi'a ita ce makabartar mutanen madina sai yake kusa da masallacin sa sallallahu alaihi wasallam ya kan fita je ziyara yayi ma waɗannan mamata addu'a har ta tambaye shi me yake yi yace inni umirtu an adwa lahu watarana ya fita ce yaya ina kaje ce an umarce ni ne je musu addu'a kaga yana daga cikin hikimar wato ziyara shine mutun yayi wa waɗanda yaje ya samu wannan makabarta yi addu'a ya musu gafara akwai hadisin Aisha dogo shi ma za mu karanta kuma daga ciki za mu ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da ita ana na Aisha wadda ita ce anan ya kawo mana da za ta faɗa idan ta kai ziyara makabarta wanda yake nuna cewa wannan yana daga cikin manyan hikimomi na shar'anta zuwa makabarta ziyara bayan ɗaukan wa'azi da izina sannan kuma akwai batun yi wa waɗanda aka samu a wannan guri addu'a sana'a ne a cikin sabulus salam baya kawo hadisai irin waɗanda ake cewa duk waɗannan hadisai duka idan muka kalle su za mu ga suna tabbatar mana da shar'ancin wato zuwa makabarta ziyara kuma suna mana bayanin hikimar da ta sa aka yi umarni da haka shine lil i'tibar don a ɗauki izina saboda haka idan ziyara za a je a yi ta amma babu wannan daga cikin waɗannan abubuwa da aka faɗa to wannan ziyara ba ta da kyau فإنها لم تكن مرادة لم تكن مرادة شرعا إذا خلت الزيارة عن هذه فلم تكن مرادة شرعا لازم تمتي في زيارة بعدين لو إذن أبا بعدين كوما يبا هكا كوي يجي مسلم ما إذا يكتب إن شاء الله يكي سابقا الله ني وانا بأيتك شرعا تكي مكاتابا شيئتا رامك ابن القيم أشكين ساد المعاش في هذه خير العباد inda yayi maganar ziyarar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi wanda ya shar'anta wa al'ummarsa ta makabarta wacce irin ziyara ce annabi ya zan yana yi kuma yana koya wa sahabbansa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idza zara qubur ashabihi yazuruha lid'a ilahum wa lis-istighfar lahum ibn al-qayyim azab al-ma'ad yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam in yaje ziyarar makabarta ko kaburburan sahabbansa to yana jiwa ne domin yi musu addu'a domin ya nuna nema musu gafara ya ce wa hazihi hiya ziyaratu allati sallaha li ummati wannan ita ce ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata wa al'ummarsa yayin da suka je makabarta wa shara'aha lahum ita ce wanda aka sani ya shar'anta musu sannan ya ci gaba da cewa yana daga cikin shiriyar ta sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa an yaqula wa yaf'al عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت النبي صلى الله عليه وسلم يجي مقبرتا زيارة تو يكم فدي هو يأيكتا إرن أبن دي يكسن جينا أيكتا وجنس أبن دي يكسن جينا أيكتا لقشن دي أكي وموما چي سلا نسان لقشن دي أكي وموما چي سلا كافن كيش مقبرتا أدوا أكي مسا هذا أي مسا أدوا أني ألا يغافر تامسا ألا يفي مشي ألا يكربيشي كيوتا تمكون جنسا ونشيني أبن دي أكسني أنا بيناي a lokacin da yake wa mamaci sallah to hakanan wannan abin da ya zan yana yi a lokacin da yake wa mamaci sallah shi yake yi lokacin da ya kai masa ziyara shi min addu'a wa tarahhum wa istighfar ya musu addu'a ya nema musu rahmar Allah ya nema musu gafarar Allah ibn al-qayyim yace fa abal mushrikuna amma wanda suke sun rungumi aikin shirka duk wannan sai zan bai gamsar da su ba illa du'a al-mayyit sai dai su je makabarta domin su roƙi shi mamacin ba su roƙa masa Allah ba sai dan su roƙe shi wal ishraka bihi su hada shi da Allah su ba shi matsayi irin matsayin Allah subhanahu wataala wasu su yi sujjada akan kabarinsa wasu su yi dawafi akan binan a jikin kabarinsa wasu su yi yanke da sunan mamacin da yake kwance a kabari wasu aje kudade su aje raguma abinan raguma abinan ko ayi ta salloli a sashi a makawal qur'ana salloli wato maimakon tsaya akan iya abin da annabi yake yi yayin da yake yi makabarta su sai suka wuce suka ga dole ba za su tsaya iya nan ba inji ibn qayyim yace sai sun hada da shirka sai sun yi shirka wal iqsam billahi bi su rika yi wa Allah rantsuwa da shi wato suna tawassuli cewa ya Allah dan wani da yake kwance a makabartan nan ko a cikin kushe wannan kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza to shine yake cewa wannan shine abinda suka canza ziyarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi zuwa gare shi su'aluhu alhawaij wal isti'anatu bih suna neman wato bukatu a wajen sa suna kuma neman taimakon sa wata je tana neman taimakon Allah wato tana neman taimakon wannan da ke kwance a cikin kabari ya bata da wannan waliyi ya taimaka ya dube ta da rahamar sa ya sai bata da wani kuma yaje yana son kasuwancin sa ya kyau wani yaje yana son shugabanci wani yaje bai da manashi ne bai da lafiya ko shi bai da lafiya yana neman waraka irin abinda ake a kasashen Laraba nan a makabartu abin ya bace duk irin yadda muke ganin lalacewar al'amuran anan da cewa to abinda yake faruwa a irin kasashe irin su Egypt irin su Morocco irin su Algeria abin ya kazanta fiye da yadda kake fito in ka je makabarta kamar ka je asibiti kamar ka je abin nan asibitin murtala akwai waɗanda su da sun zama sadana su ne a gurin 24 hours suna gurin cin su da shan su da komai nasu anan suka yi gidaje suka yi aure suka yi komai anan makabartar suke samun duk abin da suka samu a duniya saboda su ne kamar wato masu kula da wannan makabarta duk wanda yake so zai zo da makabartar nan in rago zai kawo in sa zai kawo in raƙumi zai kawo in ma abin da zai kawo to su za a danka a hannunsu su za su karba mata sukan kai gwalagwalansu kan kai gwalagwalansu kuma gwargwadon irin girman waliyin da ka je nema gwargwadon irin abin da za ka je da shi wannan consultant ne rikici consultant wannan kaga dole farashin ba daidai ya zama daidai ba wani kuma kana so a kai ka can jikin kabarin an yi masa ɗaki an yi shimfiɗa carpet an yi waye an yi waye to kaga ba zai yiwu ba kai baka zo da koma kawai a buɗe maka a kai ka can ƙuriya ga ka gashi ka faɗi buƙatar ka saboda wanda yake da abu mai nauyi mai yawa to sai a kai shi haggin din maganin wanda kuma aka rena abin da yanzu sai a tsaye da shi daga bakin kofa a karɓa ya tafi har kwanciya ake kamar da ka sa na ba da gado a asibiti wallahi a kwantar da mara lafiya kwana da kwanaki a makabarta saboda waliyin ya samu damar duba shi yadda ya dace wani abin in kana jin wani abin wato akwai shekarar da NBC suka yi report documentary film ne suka yi akan abu da zira masu tabi suka je suka yi ziyarci waɗannan gurare wato abin zai baka takaici idan aka ce maka nan a ƙasashen musulmi ne ake irin kuma an dade a haka qabrul husayn qabr sayyida zainab a Egypt qabrul badawi a Egypt duk sunan waliyai da shagali da sauransu wanda har ta kai Hafiz Ibrahim mawaƙin ƙasar Masar ɗin a cikin wani waƙinsa yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqu al amwat man li bi hazzi an na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as salawat يسعى الأنام لها وتجري حولها بحر النذور ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات يكي جاء إنما الشيما يسامو ربو إلي إنما متى ننمى تتشيما الله يباشر ربو إلي الناس قامت على أعتابها الصلوات أكن أوهوهم قبر برا وأنا ولي أنا أكيد أيها أي تسلل تأدؤي يسعى الأنام لها وتجري حولها بحر النور sai ga mutane nan a zuwa ita sa'ayi idan ka san ana sa'ayi ko ana dawafi a ɗakin ɗaki mai alfarma ويجري حولها بحر النذور سوتيكو نا باكانشي دا ابوبوا دا زاي تاكاووا ا متسين باكانشي دا دبوبي دا كاين غلاغلي دا سورانسو وتقرا الايات ازو تكرنت ايوي اغول ويقال هذا الباب باب المصطفى شي wannan wannan waliin shine kofar annabi sallallahu alaihi wasallam ayi su baba kofar adam shine kofar Allah ma wasu ba shine Allah ma ووسيلة تقضى بها الحاجات تعير ثاني أكيد بين بقاته فقام الشجارة بقى أنت ذات الشيء تسي تاجي قوة ذوك شن أنا وانا دي كومنتري فيهم أكي هيرا دي تنجري في هيرا دي تيها قانت تازو يتي ميتك زوينة يا حجة تفقد التفير لتي واتو فلو ميتا دتين قولة كتشكين كو يكن إجب تزوانا بولن شيخ أحمد البدوي tace ta zo ne domin ta kawo gaisuwa da kuma abin nan kyauta gare shi saboda ta ji bara sai bara ta zo gurin nan saboda tana fama an ki daukan danta a makaranta ba inda bata shiga ba an ki daukan danta da aka ga mata ta zo ta ga Ahmadu Badawi sai ibo abin da za ta ibo daga kauye ta zo ta kawo tace tana koma a shekarar kamar ma a ce zo ka karbo ki karba abu cikin sauki ta fito dole bana ma ta komo ta kare yadda da godiya kawai ka abin da ya kafi ki Allah yana da jarraba cikin bayan sa wannan jarraba da ita jarraba masu bauta gunki masu bauta gunki suka ganin biyan bukata zai zama in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha tunar kace da ya ubangiji kana batar da wanda ka gana ma da ita wani kuma ka shirya da shi ta hanyar ta saboda haka ibnu al-qayyim ana yake cewa wattawajjuh ilayhi bi aksi hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba dai makabarta a kuma nemi wanda yake kwance a kabari sabanin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa inna hadiyahu tauhidun wa ihsanu lil bayt min shiliyar annabi sallallahu alaihi wasallam shine tauhidi kuma kyautatawa shi ma mace da ne kyautata masa yi masa addu'a da nema masa rahama da nema masa gafara ce wa hadu haula ce su kuma wadannan hanyar su tace shirkun wa isa'atun ila nufusihim wa ila al bayt shine shirka da mona dawa ko bata wa kansu su bata wa shi ma mace kansa yace wa hum thalathatu aqsam yace su irin su kashi uku ne ce in ma an yad'u al-bayt ko dai ya tsaya yana roƙon shi na mamacin yayi masa ya bashi ce aw yad'u bihi ko kuma yayi addu'a da shi wato ya zama shine tsanin sa da zai rika cewa Allah dan wannan da yake cikin kai mun kaza kai mun kaza aw indahu ko kuma yayi addu'a roki Allah amma anan zai ga cewa addu'ar ta a masallaci ba za ta karɓo ba kamar yadda za ta karɓo a nan gurin idan gurin ya fi masallaci yake cewa zo ka ko dai ya roƙe shi ko ya roƙon da shi ko kuma ya roƙon a wajensa wa ya raula du'a a inda hu aujaba wa aula min du'a fi masajid suna ganin addu'a in a wannan makabartar gaban wannan kabarin ta fi karɓuwa gurin Allah subhanahu wataala sama da addu'a da za su yi a cikin masallaci ibnu qayyim yace wa man ta'ammala hadiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين. وأنا بزيد بيد النبي صلى الله عليه وسلم شليه ستنونا لتسعى بنسى تزيد بمبنشي مكان وأنا الأمر أخذ وذا هداني زيارة تشريع لكم زيارة تبدع
نعم
زيارة وكان ما لم يسي سابقا أن ندى وكنش زيارة تبدع أقول أن شكما لم يسيك أني سوسرا قدما ما suna ganin ma haramunci gaba daya suna ganin annabi ya hana ko bai dawo ya halatta ba kamar Ibrahimun Nakhai da Amir al-Sha'bi da Ibn Sirin kamar yake cikin littafin Musannaf Abdurrazzaq da Musannaf Ibn Abi Shayba ko Abu Ishaq al-Shirazi suna cikin daga Shafi'iyya suna cikin wanda suke ganin an hana saboda abinda ake yi a cikin a makabarta abu ne mara kyau saboda haka gaba daya sun sun haramta wannan magana su ba ta da ƙarfi magana ce mai rauni hadisan da muka karanta a baya suna nuna cewa magana wannan ba haka take ba annabi ya ziyarci kabari kuma ya ce a ziyarta kuma ya faɗe tar akan haka kuma ya ma faɗa abin da za a faɗa shine wanda muke za mu karanta a saboda haka magana su tana da rauni kuma wanda suka tafi akan cewa wajibi ce ko sau ɗaya a shekara sai ko sau ɗaya a rayuwarka kaje makabar ka ma'ana baka taɓa zuwa ziyarar kabari ba har ka mutu to ka mutu da saban Allah wanda ra'ayi Ibn Hazm al-Zahiri cewa wajibun walau marratan fil umr ko sau ɗaya saboda an ce fazuruha ku je ku ziyarta saboda ka dole ka bi umarnin nan ko da sau ɗaya ne a rayuwarka in kuma har ka mutu baka zuwa ziyarar kabari in je Ibn Hazm ce to ka mutu da laifi da zunubi a kanka wannan kaulin sa shi ba kauli ne mai rauni ba zuruha anan al-amru ba'da al-hadr yadullu ala al-ibaha bala yadullu ala al-wujub wa idha halaltum allati wa idha halaltum fastahju Allah ya aka hana yin farauta ga wanda yake sanye da ihrami daga baya sai Allah ya ce wa idha halaltum amma in ku cire ihramin ku fastahju kuje ku yi to sai a ce dole ne duk wanda ya cire ihrami dole ya jaye farauta wannan yana nuna ya halatta in yana sha'awa ya ce saboda ka al'amru ba'da al-hadr yadullu ala al-ibaha haka wannan kuntu nahaytukum an ziyaratu ala fazuruha ba yana nuna wajibi ko da suka tafi akan cewa ziyarar kabari mubah ne mun ce mubah ma'ana ya halatta amma kakka dauka bautar Allah ne wannan kauli wacce cikin magabata sun faɗe shi kauli ne da aka jingina wa Imam Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn Rahuya Abdullah ibn Mubarak har ma da wata ruwaya ta Imam Malik ko kuma da Imam Malik ba ruwaya ba sun ce abinda mai ashifa Qadi Iyad ibn Battal duk sun kawo wannan cewa yana cewa la ba akwai ruwaya ba da Imam Ahmad shi kansa yana cewa yana raunana abin nan zuwa ziyara amma dai al-mashhur shine halaccin ta ibaha akwai bambanci tsakanin abu ka ce mubah da ka ce mustahabbi in ka ce mubah ma'ana ya halatta amma ka dauka wani abu ne na bautar Allah na qurba da suke yi don ka samu lada to ko wanda su suna ganin ya halatta sannan kauli na hudu shine wanda suke ganin mustahabbi cewa abu ne mai kyau ma'ana idan kai kana da lada a wurin Allah subhanahu wataala saboda ka bi wani umarni da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kauli shine raji shine al-qaul bil ibah ibn taymiya alayhi rahmatullah a cikin littafin sa al-jawahir al-bahir li zuwar al-maqabir a ciki ya kasa ziyara zuwa nau'i uku ko wani nau'i ya faɗi hukuncin sa za ta iya zama haram za ta iya zama halal za ta iya zama kuma mustahabbi saboda haka nau'i na farko yace idan ziyara ta kunshi al'amarin da wani abu da aka haramta aikata wani haramun a cikin ta ziyara kamar shirka da Allah kamar zuwa ayi ta karerai kamar zuwa ayi ta sujjada akan kabari ko a cikin sar kabari ko ayi sallah a gurin ko a roki na cikin kabari a tattaka kaburbura wani haramun ne ko aje ai ta koke a gurin wannan haramun saboda ziyara ta kunshi abin da yake haram ce to wannan haramun ce bil ijma babu hukunto a gurin malamai akan haramci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wala taqulu hujran ko wala taqulu ma yuskhitu ar-rab hadisan da muka karanta a baya kada ku faɗi magana da take mara kyau kada ku yi abin da zai kusata Allah haka idan ziyarar kabari ta kunshi abubuwa na shirka da Allah ta kunshi kiran wani ba Allah ba neman taimako daga wasu ba tuba Allah ba to wannan ziyarar haramun ce ko ta kunshi cakuduwar maza da mata ko aje ayi kaɗe-kaɗe duk waɗannan haramun to wannan ziyara ce muharrama bil ijma babu wani malami na sunna da ya taɓa halatta irin wannan ziyara nau'i na biyu shi ne ziyaratul qubur li mujarradil huznil qalb shi ne ziyarci makabarta don ya ƙara wato wata damuwa da yake da ita
ya ƙara tunawa kanta wani abu da wato bakin cikin rabuwa da wani mamacinsa ko dan uwansa ko abokinsa ko da buba ya halatta mutum ya je makabarta domin ya ziyarci wani abokinsa ya tuna abokinsa wanda da suke tare ko ya tuna wani dan uwansa wanda da suke tare wannan ziyara ce mubaha ba ta zama haramun ba domin a ciki Allah akalla akwai maslaha ta shi wanda ya je ziyara da ana tuzakkiruhu al-maut za ta tuna masa mutuwa za ta tuna cewa wannan jiyajiyan nan ko wata ɗaya da suka wuce ko shekara ɗaya da suka wuce ko shekaru da suka wuce muna tare amma yau ga shi Allah ya karɓi ransa ga shi a kwance a kabarinsa haka mu ma wata rana nan za a kawo irin wannan saboda wannan maslaha akwai maslaha a cikinta Ibn Taymiyyah ce da yawa daga cikin mutane idan ya ga wani ɗan uwansa wanda ya san shi na kusa da shi ga shi a kwance a cikin kabari wannan yana ƙara tuna masa lahira kuma yana ƙara sa shi ya tashi ya tanadi mutuwa shi ba shi ba zai guje ta ba to wace wannan nau'i mubah irin wannan ziyara da wannan manufar sai ziyara ta uku nau'i na uku shine mutum ya je ziyara don ya yi wa mamata addu'a zai musu addu'a ya yi wa musu gafara ya yi wa musu rahmar Allah subhanahu wataala kamar yadda annabi ke kamar yadda ake sallar jana'iza kamar yadda a sallar jana'iza ake wa mace addu'a ya ce to wannan huwa al-mustahab shine mustahabbi shine wanda sunna ta nuna cewa mustahabbi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yayi daga cikin nau'ukan ziyara irin wannan annabi sannan kuma shine abin da ya koya wa sahabbansa su ma in sun je wato kabari ga abin da su ma za su yi wanda yake nuna wannan shine sunna ibn Taymiyyah yayi wannan kashe-kashen a cikin littafin sa al-jawabul bahir da ya rubuta shi ne akan matsalar ziyarar makabarta saboda ka ziyarar makabarta wani abin da shari'a ta zo da ita kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar daga ciki akwai shi wannan hadisi da muka ambata wannan hadisi da muka karanta akwai sabani da malamai suka yi dangane da ziyarar mace shin mace za ta je makabarta ko ba za ta je makabarta ziyara ba sai sauran lokaci ko bakwai ne sai dai mai shimfiɗa a nan malamai sun yi sabani game da ziyarar mace mata su je makabarta ziyara idan muka koma maganganun baya za mu ga akwai wanda suka karhanta ziyarar gaba ɗaya da muka faɗa Ibn Sirin da Nakhai da Sha'bi da wasu daga cikin malamai kaga wanda suka ce makaruhi ne kaga babu aula mace ma su hana ta tunda namijin ba su bar shi yaje ba wannan ra'ayi na farko kenan akwai ra'ayi na biyu wanda suke cewa halal ne ga mace kamar yadda namiji yake halal ya je ziyarar makabarta halal ne mace za ta iya zuwa babu bambanci ko wanda suka ce a za ta iya zuwa halal ne amma kar ta yawaita akwai bambanci tsakanin wannan kaulin da kaulin waɗanda suka ce halal ne kawai ta je a buɗe duk sanin ta tashi sha'awa ta makabartar ziyara wani suka ce a ya halatta ta je amma kar ta yawaita sannan kaulin wasu kuma su masu cewa gaba ɗaya ba a yadda mace ta je abin da maza an yadda amma ban da mace kowanne yana da abin da ya rike na hujja waɗanda suke hadawa mun faɗi cewa hujjarsu saboda abubuwan da ake zuwa a yi wanda wasu dace ba don haka ya kamata a hana zuwan ma gaba ɗaya to idan har maza da ake ganin da ƙarfin zuciyarsu da waye za su je su yi irin abubuwan da wasu dace ware ko mace za ka santa da raunin zuciya ana ganin ita ce za ta je ta yi abin da zai dace ba kuma al'asali daga ɗaya mace a listikirar alkarar su bai alkarar su bai tokar na fibiyu tukun don haka fita ta je nan ta je can ba lalura ba ba abin da aka san mace ce da shi ba a shirance da wannan dalilan suka ce to haka makaruri ne gare ta ita mace ce wasu kuma suka haramta saboda hujjojin da suka kawo kamar la'ana Allahu za'iratul qubur Allah ya la'anci a wata ruwa da an rasu lai za'iratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari ce to tunda har an ce Allah anta to ba yadda za a la'anci abu kuma ya zama halal haka da wannan hujjar suka haramta mata zuwa akwai hadisin Fatima da hadisi mai rauni. Waɗansu kuma suka halatta mata amma suka ce kar ta yi wata zuwa. Hadisai da yawa sun zo sun nuna halaccin, kamar hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da Abdullahi ibn Abi Mulaika yake cewa wata rana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dawo daga ziyarar kabarin dan uwanta Abdurrahman, Abdurrahman ibn Abi Bakr, ta je ta ziyarce shi. Ya rasu ba a cikin garin Madina ba, ya rasu a wani ƙauye can waje, aka binne shi a can. Saboda sai ta je ta ziyarci kabarinsa sai take dawowa. Sai Abdullahi ibn Abi Mulaika wani tabi'i sai ya ganta sai yake cewa ya ummul mu'minin min aina aqbalti, daga ina kuma ya ummul mu'minin, sai ta ce da shi min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakr, na dawo daga ziyarar kabarin dan uwa Abdurrahman ibn Abi Bakr. Sai ce da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ziyarati alqubur, a ba annabi ya hana ziyarar kabura ba, ba ya hana zuwa ziyarar kabari ba. Sai ta ce na'am thumma amara bi ziyaratiha, ta ce eh ya hana, sannan sai umarni a ziyarci. Wancan hadisin kuntu ra'aytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha. To kaga wannan sarihi ne cewa ummu Aisha tana ganin mace za ta zuwa ziyarar kabari, kuma wancan hadisin ala fazuruha hatta mata a ciki ba kawai sai maza ba, duk da lafazin ya zo da sigar namiji. To amma kamar yadda aka sani alfazu shari'a, lafuzza na shari'a galibi sukan zo da sigar namiji maza domin a rinjaye da janibin maza akan mata, amma ba ana nufin cewa banda mata ba. Saboda haka sai ta yi hujja da wannan lafazin, da wannan hadisin. A wata ruwaya take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyarati alqubur, annabi ya yi sauki cewa ana iya ziyarci kaburbura. Wani hadisi ne sahihi yana cikin Ustadar Ibn Hakim, Tamjid Ibn Abdulbar a Sunan Al-Kubra, na Baihaqi, Sunan Ibn Majah, shi ma ya rawaito wannan hadisi. Sannan akwai hadisin Anas yana cikin Sahih Al-Bukhari, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace a cikin kabari, a makabarta ta zauna a cikin wani kabari tana kuka. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ittaqillaha wasbir, yaji tsoron Allah ki haƙuri. Annabi ya tafi ya barta. Imam al-Bukhari ya kawo shi karkashin babu ziyaratul qubur, babu ziyaratul qubur, wato babin ziyarar kabari, sai kawo na hadisi. Kare a gurinsa yana fahimtar cewa matan nan ta ziyarci makabarta ne, saboda haka gashi annabi ya ganta a makabarta. Ibn Hajar yake cewa abinda hadisin yake nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta a makabarta ta fito ziyara, bai kuma yi mata inkari ba, bai nuna mata rashin amincewarsa ba, ya kuma tabbatar da ita da cewa wannan abin tai daidai ne, illa iyaka kukan da take ba haka ya dace ba. Da a lokacin da ya faɗa mata haka take cewa bayan dai ba kai abin ya samu, bata gane shi ba, ta wani ne kawai zo wucewa zai shiga harkarta. Ina annaka lam tusabbi musibati, dan dai ba kai abin ya sama ba, wato zai cike hakuri ba, baiwar Allah idan ba kai san waye ba. Ba ta tafi aka ce manzo Allah ne ba, hankalin ta tashi shi ne ta sauri ta je ta bashi hakuri, wallahi ba ta gane shi ba. Shi ne daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadwatil ula, shi da ma hakuri lokacin da abin ke cikin kake cikin zafin sa, lokacin da ake gane mai hakuri ba sai abu ya jima ba, sannan ake fahimcin mai hakuri. Malamai da yawa suka ce wannan hadisi ya rura halaccin mace ta ziyarci kabari ko ta je makabarta, kamar Ibn Hajar ya faɗa haka, Badruddin al-Aini ya faɗa haka, yake cewa wani ya rura halaccin mace ko namiji su ziyarci kabari makabarta, sawa'un kana za'iru rajulan aw imra'atan, sawa'un kana al-mazuru musliman aw kafiran, ya halatta mace ta je ta ziyarci kabari ko namiji wanda za a ziyarta musulmi ko kafiri, wato su ta ziyarar makabarta ba wai sai ta musulmi ba, sai kafira ma za ka yi zuwa da wancan wajhin da muka faɗa na biyu, nau'i na biyu shi ne al-ibaha, ba nau'i uku ba, mun faɗa nau'i uku, nau'i na ɗaya haramu tun ya je ya roƙi na cikin kabari ya yi wasu abubuwa na shirka, nau'i na biyu halacci tun ya je don wani abu ya tuna masa mutuwa. wannan halal ne tun je nau'i na uku shine je dan yayi mamu ce addu'a idan wata gaba to shi ka kuma makabartar kafire yana cikin nau'i na na biyu ruwa ka zaka je dan da tazkira fil akhirah ata tuna maka lahira kila wani shakin kafiri ne da yayi suna a wani bangare yau gashi a cikin kasa a kafin wannan shine abinda ibnu battal al-maliki shi ma kashin wannan hadisin abinda yake cewa kenan hadisin Anas yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ne da wannan mutum da yake makabarta saboda bi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda kawai ya bujuro mata da shi shine magana hakuri yana mata tayi hakuri amma bai nuna mata laifinta na zuwa gurin ba kuma bai ce kada ki saki zuwa ziyara ba yake cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai da za a yi ga wani yayi abin da ba halal ba kuma ya shuru ya kyale shi ne annabi baya wannan saboda bi saboda an dora masa wajibcin isar da sako yau mutane bayani kaga ba zai yi a ce akwai abin da ya kamata ya fada ba a lokacin bai fada ba ya tafi ba
Thank you.